Assalamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam. A yau ma shirin na musamman ne kan bitar batutuwan da muka kawo muku a shekarar ta gabata. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumi. Masu raro barkan mu da shiga sabuwar shekarar 2025. Da fatan mun shigo a sa'a. A cigaba da kawo muku wasu daga cikin shirye-shiryen da shirin ciki da gaskiya kawo muku a shekarar da muka yi ban kwana da ita. Mun shiga Lere a yankin Tafawa Balewa dake jihar Bauchi, inda makiyaya suka zargi sarkin garin Jamilu Aliyu Bawa da azabtar da su har ma da batar da ɗaya daga cikin su, wanda dattijo mai shekaru 70 Ahmad Isa. Kanin wanda ya bace bat Hashim Isa ya faɗi takaicinsu da suke ciki.
Tunda suka tafi da shi har yau, ina zargin wanda ya sa aka kama shi ne sarkin Lere na yanzu, Jamilu kenan. Dalili na kuwa a nan shi ne, akwai wani lokacin da shi sarkin Lere, shi Jamilu ya kira shi, har fadarsa a kan cewa yana tafatattakansa ya kutuntuma shi a cikin fada, wanda shi shekaransa wajen 77 ya kutuntuma shi ya ce zai ci kutuman ubansa. Har ya kasance a ranar ya sa aka kai shi Tafaɓalya, aka je aka kulle shi. ‘Yan sanda na Tafaɓalya suka kira Shaman Mete Allah na Lere, wanda muna kiran shi Baba, suka kira suka ce ga wani dattijo a nan wanda aka kama. Mun kama shi mun zo da shi a nan, amma sarkin Lere ne ya samu, kuma mun bincike shi ba mu ga abin da ya yi ba.
Sarki Jamilu Bawa ya ce ya miƙa wuya ga duk abin da bincike ya gano.
Kamar yadda kuma kullum nake faɗa ne a ƙasana, cewa duk ran da wani zargi ya bayyana a kaina, ina roƙon al'umman ƙasana su ba mu hukuma goyon baya a yi kyakkyawan bincike a kaina. Idan same ni da laifi kuma al'umma su kwantar da hankalinsu a bar doka ta yi aikinta, saboda koda bayan ba ni a matsayin sarki, in Allah ya kawo wani sarki, to abin da na yi da kuma abin da aka min zai zama mishi izina, shi zai zama mutumin kirki, saboda duk rashin hukunci ne ya sa muka samu kan ma'alin da muke ciki. Yan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi. To tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba, tun da ni ma na zama abin zargi. Kuma tun daga wannan lokaci ina zaman jira ranar da hukumance da a kira ni a tuhume ni akan haka. Ni kuma wataƙila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali, abinda ban sani ba kuma ban ce ban sani ba.
Haka kuma shirin ciki da gaskiya ya duba yadda wasu dillalan filaye a yankin karamar hukumar ƙara da ke jihar Nasarawa duk da Abuja ke zamba cikin aminci wajen sayar da filaye ga mutane fiye da mutum ɗaya, da hakan ke janyo asara har da zuwa ofishin 'yan sanda ko gurfana gaban alƙali. Bahari Musa Kumurya na unguwar Maraba na daga waɗanda tsautsayi ya ritsa da su, daga wanda suke matuƙar girmamawa a baya a matsayin malami mai yin addu'a.
Irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa a lallaɓa kura da fatar akuya ne, saboda akwai wani bawan Allah a nan unguwar mu sabon gari Maraba wanda ake ce masa Umar Garba Adhama, wadda a da dai kan ina ganin kimarsa da mutuntunsa ƙwarai da gaske sosai, sakamakon zuwa wurin abokina shi yasa ni ma har na biyu wasu mu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki, ina ganin sa mutumin kirki. To shi wannan abu aminin nawa Alhaji Idris Dan Gwamulo, so sai sakamakon irin hidimar da yake wa shi Umar Garba Adhama, so sai yayi masa alƙawarin cewa zai bashi guri. Umar Adhama suna dan harkar filaye, to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo 100,000. Ku daman muna da labarin cewa a nan garin na Maraba akwai mutane da suka yi ƙaurin suna irin wannan, suna zuwa su samu filayen mutane su yanka su siyar. In kai magana kuma sun samo area boys hallaka sa. Wannan ba abu ne da zai haifar wa ƙasa ɗaya mai ido ba. Ita gwamnati dai uwa ce ga kowa. Ina so su zo su tsananta bincike akan waɗannan mutane.
Za mu rufe da ƙorafin Dr. Idris Musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke Ifin jihar Delta, wanda ya shigo shirin ciki da gaskiya yana ƙorafin yadda yake ganin an yi ƙulle-ƙulle don raba shi da filayensa biyu da ke bypass Zaria, jihar Kaduna. Duk da yana da dukkan takardun saye da mallakar filayen. Dr. Musa waya yi zargin wasu na amfani da wani jami'in karamar hukuma Ahmed Mamu, wanda shi ma mai unguwa ne na Aska da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci.
Ina tattaunawa da mutane kuma su wanda na sayi filin a wurin su ma na tuntube su na dauka duk wani abu ne wanda za a iya warware shi da har mun zauna gaban mai martaba, amma suke mishi ƙarya cewa wai local government ta rubuta musu cewa ba filin ta bane wanda ƙarya ne. Ƙarya sarkin kudi ya yi kuma mai martaba saboda bai nuna mishi takardar
mai martaba sarkin zazzau gaba ɗaya.
Eh, mun zauna su uku a wurin mai martaba sarkin zazzau.
Amma Idris, mai bukon lamba da shawara ka ce sarkin kudu ya yi magana da ba gaskiya ba, ka ce da sarkin kudu da ya faɗi magana da kai ba ka amince da ita ba.
Eh, haka ne, ban amince da ita ba, to amma ka san irin shani na sarauta mu ba mu san ya suke tafiyar da abubuwan su ba. Ya ce local government sun rubuta wa local government sun ce ba wurin su ba ne. Sannan kuma waɗanda na dan na rubuta petition ne ma ne masala sarkin zazzau shi ma.
Ma'aikacin karamar hukumar da aka ambata a wannan takaddama shine Ahmed Mamu, wanda shi ma mun tuntube shi domin jin nasa bahasin.
Abin da ke faruwa shine ni na kasance jami'in ma'aikatan ayyuka na karamar hukumar zare a da. To kai rita yanzu. Yin abar tayar. Na'am. Tun da lokacin da aka fara maganan ina zariya an mun transfer zan koma Kobo local government kenan. Eh, hakin din ya kira ni tunda ni ina mai anguwa a ɓarin azare kuma. Eh, kikin ka mai anguwa ne? Yawwa, da ya kira ni sai ke ce min ga wani takarda wani ya zo mishi da korafi tana rigima da wani sarkin anguwan bisa. Sai na ga shi Idris da shi da wani abokin shi Bashari. Bashari shi mai ajimi sai ni umar takarda allocation da certificate a haɗe. To wannan allocation da ke cikin sai naga allocation sunan daban, certificate kuma suna daban. Sai na ce to kai na ce ran kai da to zan je in duba. Saboda an can lokaci ana cikin maganin da aka yi mun na ce maka ina aiki lokaci a Zaria. Na je na samu akwai shi zo wannan wuri layout ne da gwamnati. An raba shi nan 1079 zuwa 81, 82, 83. Da ɗauko ta wannan lokacin wannan layout an raba shi da siga guda uku ne. A local government layout ana yin shi za a baka allocation paper, akwai register book da aka yi na register duk wanda ke da fili a wajen. Za a ga da sunan shi, da number shi, da sunan total number da aka bashi, da akwai number certificate din shi, da sign din shi ma da ya karɓa a wancan lokaci. Kana ji na ko na ji sosai malama. Yawwa, na duba wannan allocation, tashin farko abin da sun yi, an zo da irin wannan magana mukan duba allocation a register.
Da ganin mi wani mataki ka ɗauka malam Mamutan Ali.
Yawwa, abin da ɗauka shi ne, ai ya ta ji tambayar da yamma hakimi ka ga dole in bashi amsa abin da na gani ne. Na duba register bu ban ga sunan ba wannan nan ba. Tun da certificate na zo da shi gaban allocation da ban sai na an canza suna. Ne allocation sai an ba ka allocation za ka samu certificate. To da na duba shi allocation din ban ga sunan shi a register kuma certificate din. Din mi shi Allah sun ku tsaya ki sai mun duba kuma duka rijista ku babu sunan shi a ciki. Sai na fada ma hakimi. Hakimi ke ce ah to yanzu ko za ka yi rijista to na ce din ji din ko da sai mun ci na. Ka san ce? Ya to ke ne muka ji wuri. Wajen na je na ga sai na ga yana tarkajin duka da shi yake dauke da shi na zariyar yana dauke da bypass road. Bypass road din nan kuma yana can gaba. Shi inda yake ke maganan filin shi zare rodin kuma karshen shirin haraba na rizab na dutse ya dutse ya rizab na dutse ta mutu ne wannan shi kuma gara gari cikin wannan abu ran kai da abin da ke faruwa ne ban ga sunan shi shi ba ma ga abin da ne gani ma inda ma yake magana a plan din da yake magana shi da yaji ba nan wurin yaji ba amma sai ce mutu ne ni shawara
shawarar da mamu ya bayar ita ce a raba filayen gida biyu domin mutanen da ke takaddama kowa ya dauki guda dan a zauna lafiya. Matakin da daga baya, Dr. Musa ya ce san bai amince da shi ba. Masu sauraro, ƙarshen bitar shirye-shiryenmu na musamman na shekarar 2024 da ta gabata kenan. Tare da fatan ci gaba da kawo muku wasu sabbin shirye-shirye a wannan sabuwar shekara ta 2025. sai aka rinse da shirin ciki da gaskiya a kowane shirin safiyar ranar Litinin ko kuma azuri shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com za a samu shirin ƙarƙashin shirye-shirye. Godiya ta musamman ga Nasiru Adamele Kaya da dukkan wakilan sashen Hausa da ke taimakawa don ganin nasarar wannan shiri. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashim Gumai ke cewa muka kasance lafiya.